بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yi wa daukacin iyayenmu mata waɗanda suke halarce a wajen wannan muhabara tamu wanda muke gabatarwa a wannan safiya, wato safiyar Asabar 25 ga watan Ramadan, hijiran ma'aikin tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447, wanda ya daidai da 13 ga watan uku shekarar Bature 2026. Muna yi mana barka da sake haduwanmu a wannan masallaci namu, Masjidu Ali bin Abi Talib, wanda ke wannan yankin anguwa Madinar Zazzau, a nan garin Zaria lardin Zazzau jihar Kaduna a Najeriya, tare da yi wa dukkanin masu sauraronmu nan kusa da ainihin wato saurare daga nesa da waɗanda suke bibiyan mu kai tsaye ta wato shafukan sada zumunta irin na zamani, da ma waɗanda za su bibiye mu daga baya. Muna ainihin wato yi mana barka baki ɗayan mu, kuma da fatan Allah Maɗaukakin Sarki ya karɓa mana ayyukanmu a wannan safiya. Kamar yadda muka ambata, Bahaushe yana cewa laifin daɗi ƙarewa. Ai, ba mu ankara ba, kawai sai muka ji ashe Ramadan ya taho gadan-gadan zai ƙare. Ai, ni na ɗauka yau 13 muke ko 14, yanzu malam yake ce mu ai 20, da na ce subhanallah, ya aka yi haka. To, don haka muna fatan wannan zama, to a yau ne za mu ƙarƙare muhadarorinmu insha Allah. Allah Ubangiji ya karɓa mana. Ubangiji, gobe akwai muhazara ne da aka yi gayyata, to kuma kaga daidai da sati ne haka, ko wasu yan uwa da suka zo daga nan anguwan Dankali sun ce suna da masallaci da suke son a je a yi musu wa'azi, su ma iyaye mata a can, to shi yasa kun ga ba za mu samu lokaci gobe ba. Idan haka muka ga, to dole namu mu yau za mu rufe. Allah Maɗaukakin Sarki ya sa mu dace. Da haka za mu yi ƙoƙari mu tattara dukkanin ragowar bayanan da muke da shi, mu dunkule su a yau ɗin nan insha Allah. Sannan za mu ba da dama daga ƙarshe masu son yin tambaya ko wanda suke neman wasu ƙare-ƙaren bayanai, duk za su iya yi insha Allah. Kuma za mu ba da dama idan mutum na ƙoƙarin bincike ko bibiyan wani abu daga baya, ta ina zai samu karatuttukan, duk za mu yi mana bayani daga baya insha Allah. Allah ya sa mu dace. Kamar yadda muka ce, idan muka zo rufewan, wanda da a ce goben ne, gaskiya mun yi tunanin za mu yi mana lokaci kan wasu abubuwa da ake son idan mutum ya zo ƙarshen watan Ramadan irin haka ya gabatar. To, kafin sannan za mu gabatar da ajiyoyi wa kawunanmu da 'yan uwanmu da waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya. Tun farkon watan nan, ko kafin a shiga watan, har zuwa jiya ko yau da safen nan, akwai wasu 'yan uwanmu da Allah Maɗaukakin Sarki ya ainihin wato karɓar rayukansu, muna yi wa mamatanmu baki ɗaya addu'a, Ubangiji Allah ya ji kansu da rahma. A nan kusa da mu makwabta da ainihin wato nesa duk akwai rashe-rashe da aka yi. Waɗannan bayin Allah, muna fatan Allah Maɗaukakin Sarki ya sada su da alkhairansu. Abubuwa da suka aikata na kurakurai, Allah Ubangiji ya musu afwa, ya ainihin wato yi musu gafara, ya sa aljanna ta zama koma gare su baki ɗaya. Iyayenmu, ƴaƴanmu, ƴan uwanmu, malumanmu, baki ɗaya muna sa su a cikin addu'a, Allah ya ji kansu da rahama. Akwai ƴan uwanmu har ila yau na kusa da na nesa, waɗanda suke dangi na jini da waɗanda suke ainihin wato makwabta marasa lafiya, kowa na fama da lalura iri daban-daban. To muna addu'a Ubangiji Allah ya baiwa duk marasa lafiyanmu, Allah ya ba su lafiya. Jinyan da suke a kai, Allah ya sa ya zama kafara. Abubuwan da za su yi tawainiyan wato magani na rashin lafiyar, Allah ya sauƙaƙa musu shi. Allah Ubangiji kuma ya kawo musu lafiya, ya kawo musu mafita ta inda ba ya tsammani ba. Sannan mu ma a karan kanmu akwai masu buƙatu daban-daban na kusa da na nesa. Kowa da buƙatun shi na alkhairi, Allah Ubangijin shi, Allah Ubangiji ya biya mana su. Allah ya wa ƴaƴanmu albarka, Allah ya wa zuri'anmu albarka, Allah ya albarkaci gidajen aurenmu, Allah ya wa mazajenmu albarka, Allah ya wa matanmu albarka, Allah ya wa dukiyanmu albarka, kaiwanmu da komawanmu Allah ya rinka shige mana gaba yana zamewa bayanmu. Allah ya tsare mu daga dukkanin sharri, fitintinu da yake kaiwa da komowa a faɗin duniya, musamman a arewacin Najeriya a jihohinmu, Allah ya yayi mana su. Allah ya zaunar da mu lafiya, Allah ya mana maganin abin da yake wato mana barazana, Allah ya mana ya amintar da mu daga abin da yake tsorata mu. Allah Ubangiji ya gyara mana ƙasanmu, shugabanninmu Allah ya riko da hannunsu zuwa abin da yake so kuma ya ga da shi. Allah ya gyara mana su, Allah ya sa su yi mana adalci, mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya a inda ba su wuce ka'ida da dokokin Allah ba. Allah ya maida zaɓaɓɓun cikinmu a matsayin shugabanninmu. Waɗanda suke lalatattu, Allah ya nesanta su daga shugabantanmu. Allah ya zama da mu lafiya, Allah ya zauna da ƙasanmu lafiya. ‘Yan uwanmu da suka je aikin umara ko suka yi tafiye-tafiye, Allah ya kai su lafiya, ya dawo mana da su lafiya. Abin da suka je yi na ibada da ainihin wato harkokin kasuwanci, Allah ya biya wa kowa buƙatun shi kuma ya ba shi sa'a. To muna fatan wannan addu'a ce ta musamman, Allah ya karɓa mana. Kamar yadda muka sani, muna cikin kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan, kwanakin da kamar yadda muka ce su ne mafi tsada a cikin wannan wata. Kwanakin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ɗaukan su sun fi dukkanin kwanakin Ramadan din muhimmanci. Shi yasa a cikin waɗannan kwanaki manzon Allah ka iya cewa kwata-kwata baya sukuni, ibada kawai yake yi ba ƙaƙƙautawa. Sayyida Aisha Allah ya ƙara mata yadda take, da zaran an shiga kwanaki goman nan na ƙarshe, to ba ma sake gane kan manzon Allah, saboda gaba ɗaya yana fita sabgan mu ne gaba ɗaya, ba wanda yake kulawa cikin mu. Da haka sai ya duƙufa, ba abin da yake yi sai ibada. Idan ya tattare a masallaci, to baya sake fitowa sai ranar Idi in an sauko sallah. Manzon Allah sai ya je ta nafulfuli, daga ranar baya sake baccin dare. Wannan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya yi mishi gata duniya da lahira. Allah ya yi mishi baiwan aljanna ma in manzon Allah bai shiga ba, ba wanda zai shiga. Ko annabi Adam ba shi ne uban ɗan Adam ba? Manzon Allah in bai shiga aljanna ba, annabi Adam ba zai shiga aljanna ba. Wace magana annabi Nuhu ko Ibrahim ko Hudu ko Salihu ko Shu'aibu ko Musa ko Isa, ba wanda zai shiga sai manzon Allah ta yi halitta ya fara shiga. To kaga ya samu irin wannan gatan, a tunanin irin namu sai mu ce to me yake nema kuma? Shi ya san abin da ya kamace shi, idan Allah ya yi mishi waɗannan tagomashin, to shi kuma ya gode wa Allah Maɗaukakin Sarki. Da haka yake ƙara kusantar Allah da ibada, kuma yake cewa ni na fi kusanin Allah, shi ya sa na fi ku jin tsoron shi. Manzon Allah kodayaushe yana kafa-kafa ne da al'amarin Allah da kuma bauta mishi, shi ya sa duk wanda zai riƙo da sunnan shi, to ba zai yi wasa da addini ba. Da haka ya kwaɗaitar da mu ma, ya ce in aka shiga goman nan ta ƙarshe, to kowa ya ji da kanshi, ba wanda zai yi wa wani. Ina fata an gane. Shi ya sa hatta iyalan gidan shi, kun ga idan akwai wanda ya kamata manzon Allah ya yi a madadinsu, barinsu ne ko? amma aka ce in aka shiga wannan kwana goma Aisha ta ce har mu baya kyale mu duk sai ya tashe mu yace jika mu je mu yi ibada kowa ya nemi ruwa abin ya gaya wa Allah bukatun shi dan ba zai wakilci kowa ba ba zai ainihin wato tsaya a madadin kowa ba to kaga in manzon Allah bai tsaya wa iyalan shi ba su ummuna Aisha su ummuna ummu Salama su ummuna Zainab su ummuna ummu Habiba da makamancin su kaga wane ne yanzu zai sakankance kawai shi ya ta sharara bacci yace wai ai shi Allah sa mu alfarman manzon Allah kai ka ji matan shi san alfarman shi to amma ka ji ya tashe su wallahi ka tashi kai ibada kaga dai tun kwanaki 15 sun tafi haka ne ko ba haka ba yan saura biyar wanda yayi kokari yayi ibada a cikin biyar din nan to madalla da shi muna fatan Allah ya karba kuma ya sa ya dace wanda yayi wasa-wasa to ya wasa kafan shi a biyar din da ya rage kada ka bari a yi maka ainihin wato 2-0 kun san 2-0 ko to Allah ya kyauta to daga cikin abubuwan da ake son mutum ya karkare waɗannan kwanakin shi da shi bayan dama zai raya dare rakin da ibada sannan ya kuni yana ta ambatan Allah yana tasbihi ko ya dage da addu'an da Annabi ya koya wa Sayyida Aisha dan ta tambaye manzon Allah cewa idan Allah ya datar da ni nayi gaman katari da daren da ake kira Lailatul Qadri wata addu'a zaka ban in kai manzon Allah ya ce ki ta cewa Allahumma innaka afuwwu tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai afuwa ne kana kaunan afuwa kai min afuwa ya Allah domin duk bawan da Allah ya mishi afuwa to ya tsira dan dama abin da zai jawo bawa matsala a wajen Allah shine ne laifuffukan da kai to idan ka roki Allah cewa Allah ai min afuwa Allah yake to je kina yi miki afuwa shikenan fa kin gama shawo kan matsaloli ba wata matsala kuma da ke jiranki dan haka Allah kai mai afuwa ne kana kaunan afuwa kai mana afuwa baki ɗaya mu sannan akwai abin da ya kamata kowanne ya sani da yake wajibi a kansa da ya kamata ainihin wato ya yi a ƙarshen wannan wata shine zakkar fitakai mun sha yin bayani a koda yaushe ko zakkar kono manzon Allah ya ce wajibi ne ga duk wanda ya yi azumi kai har ma da wanda bai yi azumi ba namiji ne shi ko mace babba ne ko yaro ɗaya ne shi ko bawa to ba wanda aka ɗaga wa ƙafa kowa ya ba da zakkan fitakai su wane ne waɗanda suke da alhakin su fitar shine duk wanda yake da abin da zai ci a gida a ranar sallah ba tare da ya roƙa ba kuma ya zai samu abin da zai ragu aƙalla na abinci tiya ɗaya to ya zama wajibi akan shi fitar kana da abin da za ka ci ranar sallah kuma za ka samu ragowa wanda bai gaza tiya ɗaya ba shine sa'i ɗaya to yanzu kai wajibi ne ka fitar an gane ko to kaga mai tiya biyu min babi aula mai tiya uku wanda yake da kuɗin da zai iya siya duk wanda yana nuna wajibcin shi sannan kowa na wakiltan kanshi ne an fahimta ko kowa shi zai wakilci kanshi Allahumma sai in kuna da mai gida ko wani ɗa ko wani ainihin wato miji wanda yake da ƙarfi da zai iya yin nashi kuma kuma ya yi muku to a yanzu ɗawainiyan ku yana wuyan shi an fahimci bayanin idan kuma wato ba zai iya fitarwa kowa ba amma zai iya fitar da wasu to waɗanda za su iya fitarwa a ƙarƙashin shi sai su haɗa da shi duka sai a fitar gaba ɗaya ma'ana sai a yi taimakekeniya kenan ko sai a taimaki juna abinda ake fitarwa shine daga cikin nau'in abincin da mutanen garin suka fi amfani da shi wajen abincin yau da kullum kowane mutum ɗaya zai fitar da sa'i ɗaya an fahimta ko manzon Allah ya ce a fitar a cikin dabino ga al'umman da dabino abinci ne a wajensu kaga ka je kamar larabawa su dabino abinci ne a wajensu an gane ko ila nan mu ma za a iya samu wanda dabino abinci ne a wajensu ko to idan mutum ya fitar da sa'i ɗaya na dabino a madadin kanshi ya wadatar Annabi ya ce ko kuma mutum ya fitar da alkama ga al'umman da suke sarrafa alkama wata al'umma in ka ba su alkama ba za su sa abin da za su yi da shi ba ƙarshe dai sai su zuba wa kaji ko tantabaru ina fata an gane amma waɗanda suke sarrafawa shi abinci ne a wajensu to mu kuma nan irin abin da mu ma muke amfani da shi na abinci sai a fitar a ciki wanda mutum zai iya amfani da shi ya dafa ya ci abinci a ranar sallah kaga me yafi dacewa mu anan kenan
yawwa shinkafa to kada wanda ya fitar da masara
kowa ya fitar da shinkafa ne eh
zai samu ya ta addu'a
yawwa
ai ba a san mutum ya karaya sai insha Allah zaka yi ne akai akai shinkafa ina fata an gane kai dai Allah yake ka roke shi ya baka arziki duk da kake so
so kowa ya sa wa ran shi zai fitar an gane wannan da kyau ko eh duk tsadan da ake cewa masu sai da shinkafan sun yi ai dai duk abinda suka sa na tsada Allah ba zai hana mu abinda zamu siya ba don dai kana da kudin siya me me ka kai mu talauci barazana so mai addu'a Allah zai bamu insha Allah so idan so samu ne mutum ya fitar da shinkafa kuma daga cikin hikimar da ya sa shinkafa zai fi mutum ko da ranar sallan da safa kafin a tafi idi ka bashi zai iya amfani da shi ranar an gane ko tsakanin masara kaga duk wanda ka ba masara safiyan sallah anya wannan zai ci sallah da wannan shinkafa masaran kuwa da wahala domin ko ba komai zai fara tunanin nika to masu nika su ma sun sa kayan sallah su tafi masallaci da aka bara su nika bara nan to kuma shi abincin da ake fitarwa so ake ayi amfani da shi ranar sallah shi yasa waɗanda ake baiwa shine waɗanda ba su da abinci a ranar su ake baiwa amma wanda yake da hali to ba a bashi domin dama shi ma an ce ya fitar Allah ya sa an gane da aka sai a samu ƴan uwa na jini makwabta ƴan kusa da mu wanda muka san suna cikin halin kakanikayi to su za a je a kaiwa jama'a an gane wannan da kyau ko idan kuwa mutum yana son an yi wato ya fitar da nau'in abin da ya shafi masara da makamancinsu to babu laifi sai ya fitar da wanda za a iya sarrafawa a ranar ma'ana ko dai ya zan nikakke irin yadda ake sayar da temo yanzu ko a ana cin temo to shi kenan sai ka je ka ɗauko a wannan ƙananan ledan nan me ake ce mishi kilo ko haka ake sayarwa ko leda ɗaya 1 kg yawwa to guda uku shine sai ɗaya sai ka bada a matsayin naka fiddakan jama'an fahimta ko Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace to kamar yadda muka ce babu laifi mutum na iya fitarwa ana gobe sallah ko kuma jibi sallah an gane amma lokaci mafi falala kuma na ƙarshe shine ranar sallah da safe ina fata an gane duk wanda ya kuskura yake bada nashi har sai da aka je aka yi sallah aka dawo to daga lokacin da aka sauko idi to baka da wannan ladan zakan fidda kai sai dai kawai Allah ya ga dama ya dan san maka lada na sadaka saboda ka wuce lokacin da ake fitarwa kuma duk da aka fa dole ka fitar dolan ka fitar daga cikin amfanin wannan zakan da ake fitarwa shine zakan yana ƙara wance azumin ne azumi ka bi hikimar sa kenan sai yasa aka ce kowa dole ya fitar duk wanda ya azumi ai ba ka isa ka ce duk abin da ya kamata ka yi a cikin azumin nan ka yi na ibada ba haka ne kuma ba ka isa ka ce ko ɗan yaya ba ka yi wani abu na sabo ba ko abu wanda zai ce bai sabo bai daga hannu maganta haka ba ka isa ba ɗan zagi-zagin nan ila an ɗan taɓa ko ɗan wake-waken nan an ɗan taɓa lokacin da ya kamata ka karanta Qur'ani ka je kana nan kana cewa sai ni ɗan mamana sai ni ɗan to wannan abun ba kyau to wannan ɗan abubuwan da ka yi wanda ba a rasawa ka ɗan yi zalunci nan ɗan kaɗan ka ɗan cuci yaranka ka rankwace su ka buge su misali ko to ire-iren waɗannan abubuwan su ne idan ka ba da zakkan sai su wanke maka azuminka da haka sai azuminka ya fita tes sai Allah ya baka ladanka cikakke 100% amma duk wanda bai bada ba to azumin shi zai je yana wari yana warin fitsari da bayan gida da dauda da Allah kai ko riga yanzu aka baka mai warin bayan gida zaka yi sha'awan karba sai an dan haka azumi mai dan kyau mai dan haske mai dan kanshi kanshi to haka ake son kai ma azumin ka ya tafi da kanshi to zakkan nan da zaka bada shi yake wanke azumin ka kun ji hikimar ko da haka duk wanda yake da hali sai ya kokari ya fitar Allah madaukakin sarki ya sa mu dace kamar yadda muka ce waɗanda ake ba su ne talakawa da miskinai wanda ba su da abin da za su ci a ranar hikimar cewa a ba su shine ana son a ranar sallah a magancewa kowane musulmi matsalar yunwa
ma'ana kada a samu wani ya zauna yana tunanin to ni yau mai zan ci ne ba a so balantana har a samu wanda zai rinka bara da Allah a bani ko dan kanzo ko dan dagwalago ba a so ranar sallah duk wanda bai da abin da zai ci to an fitar shi ba a ba sai zai shi ma yana da abin da zai ci a ranar an fahimta ko Allah ya sa mu dace to wannan shine a batu game da abin da ya shafi a zakar kono to sai mu dawo kan maudu'in da muke tattaunawa wanda zamu karkare akai idan ba manta ba tattaunawan mu muna yi ne akan abin da ya shafi zamantakewan aure tun farko mun bayyana cewa hikimar hakan shine saboda mu magance mafiya yawan abubuwan da muke fama da su a gidajen aure na matsaloli da rashin zama lafiya da ainihin wato bakin ciki da ake kunsa wa juna kaga wata tana taramewa kaman kajin kirisimeti na fata an gane saboda tana cikin damuwa a gidan aurenta to duk me yake sababa wannan shine rashin zama lafiya wani namijin kaga yana shakkar matar shi saboda fitinan niyya ce to waɗannan matsalolin ne ba a bukata domin hikimar aure shine domin a zauna a nuna wa juna kauna da soyayya a ji tausayin juna a faranta wa juna rai a ɗebe wa juna cewa a magance wa juna matsaloli haka ne ko ba haka ba to amma yanzu ana samun wannan a gidajen aure sai yan kaɗan sai wanda ba a rasawa madadin gidan auren ya zama wurin magance matsala to yanzu sai ya zama yanzu gidajen matsaloli to shi yasa muka ce yana da kyau mu tattauna wannan walalla Allah ya sanya albarka a cikin abubuwan da zamu ambata ya mana maganin wasu matsalolin mu muna fatan Allah ya sa mu dace to mun ambaci daga cikin wasu ire-iren matsaloli da ake fama da su da kuma abubuwan da za a sani domin a magance waɗannan matsalolin wani abu da ya kamata mu ambata daga cikin abubuwan da ke kawo rikita-rikita da rashin zama lafiya da ainihi wato fada yau da kullum wanda ba mu ambata ba shine batu game da abinda mata da dama suke ainihi wato tadawa kansu hankali da shi idan miji zai ƙara aure bayan nasa auren da yi wannan ma na daga cikin kalubale da ake fuskanta a zamantakewan aure domin kalubalen wannan yakan kai ga na ɗaya wata matar daga nan ita take rasa gidan aurenta saboda ta kada fitina ta ce sam bai isa ba shi kuma ya ce ya isa sai dai in ita ce za ta fita a gidan da haka ita kuma sai ta ce to wallahi gwanda in fita shi kuma sai ya tura ta gidansu to kaga wannan an ci gaba ne ko an ci baya akan wannan wata matar za ta haƙura da ainihi wato zama da ƴaƴan da ta haifa sai tarbiyyar kuma kun ji mun yi bayani game da tarbiyyar ƴaƴa ko kuma mun ce daga cikin abin da yake rusa tarbiyyar yara shine keɓuwar da ta haife su a ce ba ke kika zauna kika tarbiyyar su ba saboda wani san zuciya irin naki to kin yi watsi da ƴaƴanki kin koma wani waje can kina rayuwa inda ba za ki samu mutunci da ƴanci irin na gidan aurenki ba domin ko da gidan iyayenki kin koma wallahi ba za ki samu kwanciyar hankali da natsuwa irin wanda za ki samu inda a ce ga ƴaƴanki a gabanki kina musu tarbiyya ba haka ne ko ba haka bane don haka ko ba komai wata rana a gidan na kuma ta rinka gwaba miki magana ana cewa mu fa ba za ki zo gidan ne ki takura mu ba kaji kamar wata ƴar riko amma sai kika jawo kanki saboda ke baki haƙuri ba to kun ga wannan na daga cikin kalubaren da zaran miji ya ce zai ƙara aure to wata matan sanadar rasa aurenta kenan kuma wannan bai kamata ba ba daidai ba ne an ji wannan na biyu wata matar salaha ce mumina mutum ya kirki amma wannan sanadin za ta fara shiga bokaye da ainihin wato matsafa haka ne ko ba haka ba ne kuma dukkan mu mun san duk wanda ya je wajen boka mai annabi ya ce game da ita ta kafircewa abinda aka saukar mishi to yanzu ke kin yadda ki siyar da imaninki saboda wata kawai da aka ce za a aura ko saboda mijinki zai yi ƙara aure sai ki shiga wuta don kowa ya san menene makomar wanda ya kafircewa alƙur'ani shine wuta to yanzu ke kin yadda saboda wannan ki tafi wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta to wata sanadin wannan ƙara auren za ka shiga bokaye dukkan ainihin wato fitina kanta ta hana kanta zama lafiya daga nan za ta samu kawayen banza tace dalla ki zo mu je inda za a miki maganin su duka shi ko yan kuwa sai su je su yi maganin kansu manzon Allah yace idan ma mace kawai ta je wajen bokan amma da aka gaya mata abinda za ta yi sai ta ji kai ba zan iya ba sai ni na ma fasa Allah ni na ma hakura to wannan zuwan kawai da kai ko a bakacin sallolinta na kwana 40 Allah ba zai karba ba kwana 40 kaga sharri zuwa wajen bokaye ko ma'ana sama da wata daya da kwana 10 duk dole kai sallar kuma an tayi Allah ba zai karba ba idan Allah bai karbi sallar mutum na kwana 1 ba ya fi halaka to balanta na ake ka tarayar da sallolinka na kwana 40 saboda wannan matsala to kun ga ashe wannan ma kalubale ne ko kai wasu suna su yakan kai ga banda waɗannan abubuwan duk da za su aikata wata matar za ta yi kisan kai sakamakon wannan akwai wata aka ba ta labari mijinta zai ƙara aure bayan ya yi auren ta je ta ɗibo fetur ta balbala a cikin ɗakin da take ta kunna musu wuta haka ta ƙona su suna da rai to wannan laifin kisan kai kowa ai ya sani Allah ya ce duk wanda ya kashe mumini fajaza'uhu jahannama sakamakon shi wutan jahannama khalidina fiha zai dawwama a ciki wa ghadiballahu alayhi Allah ya yi fushi da shi wala'anahu Allah ya la'ane shi wa adda lahu azaban sa'ira sannan Allah ya takallamu shi da wutar sa'ira wata za ta sa wuka ta yanka mijin duk wai saboda ita ba ta yadda ba duk me ya amfanin wannan jama'an gane wannan da ke ko sannan mutum ya tuna Allah da ya shar'anta a aure ki har kika zama matar da kike alfahari cewa ke wani mijin ki ne har ma yanzu ba ki yadda ya ƙara wani auren ba shi dai Allah ne ya shar'anta miki ya ƙara wannan auren kuma ba yadda za a canza wannan sunnar rayuwa ba zai taɓa yiwuwa ba Allah ya riga ya halasta shi da haka da daɗi babu daɗi haka mu dole za mu haƙura dan ba zai yi Allah ya canza doka bayan Annabi ya rasu saboda wai ke ina da kishi ba ko zai yi jama'a ba zai yi ba sai gara kawai mu haƙuri mu karbe shi mu rungume shi a matsayin kaddaran mu kalubalen da Allah ya jefa mana a zamantakewar na aure to duk matar da ta rungume wannan kaddara ta maida lamarinta ga Allah to sai kaga Allah madaukakin sarki sai ya bata daraja tun daga nan duniya har lahira sai Allah ya nuna wato matsayinki a idan kowa ma a duniya sai ki wayi gari ke ce mai faɗa a ji sai ki wayi gari sai yadda kika ce kuma an gano wannan da kyau ko ai irin wannan ne har sai ka ji wani lokacin ana cewa ai uwar gidan ta mallake shi ba wani mallakewa hakuri kawai ta yi ta karɓi cewa wannan al'amarin Allah ne ya hukunta da haka ta sallama rayuwarta ga Allah da haka dole a dawo ana sauraron ki miji ya rinka miki biyayya ita ma amarya ce miki biyayya to wannan me kika rasa sannan ga ƴaƴanki Allah ya musu albarka jama'a an fahimta ko da haka mu gane wannan wannan kada ya zama sanadin da mata za su rinka sa kansu a cikin matsala kun tuna hadisin Ummu Salama da muka karanta wacce ta ba da labari ta ce mijinta ya dawo gida wata rana Abu Salama ya karantar da ita Annabi ya ce duk wanda musiba ta same shi kai istirja'i ta ce Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha ta riƙe wannan addu'a ana nan ko sai Allah ya yi wa mijinta rasuwa Abu Salama kenan yana rasuwa ta ce sai nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha ya Allah daga gare ka muke kuma gare ka za mu koma Allah ka bani ladan wannan musibar da ka jarabce ni kuma ka canza min abin da ya fi shi alkhairi ta ce a zuciyana sai na ce to amma ni zan iya samun mijin da ya kai Abu Salama ma balle wanda ya fi shi amma tun da dai an ce Annabi ne ya ce mu faɗa na yi imani da Annabi tana gama idda kuwa sai ga manzon Allah ya kawo mata ziyara da kanshi a nan ne manzon Allah ya ce mata to kuma ina sanar da ke cewa zan aure ki kaga ta samu wanda ya fi mijinta ko ba ta samu ba ta samu a ce mace ta samu manzon Allah kin zama uwan mu'minai duka wa azwajuhu ummahatuhu da haka Ummu Salama ta zama uwarka ta zama uwata ta zama uwar duk wani mai imani saboda wannan biyayya da kai wa Allah. To amma bari ku ji a lokacin da Annabi ya gaya mata ga abin da an yi, wato yake tafe da shi, sai take ya manzon Allah, wane ni in ce ban yadda da abin da ka nema ba, ai ban isa ba, sai dai ina da wasu matsaloli ne guda uku, ban san ya zan yi da su ba. Muhallin shayi kenan. Annabi yake take faɗin matsalolin naki miji. Manzon Allah sai take ya manzon Allah, wallahi ni mace ce irin wacce take da kishin nan, kishi irin mai tsanani, to kuma gashi na san gidan ba ni kadai bace, to kada in je kishin nan ta gallade ni wata rana in yi aikin da Allah zai sa na a wuta. Gara tun kafin maganin kada a yi, kada a soma. Manzo Allah yake to mun ji matsalar ki na daya, na biyu fa take ya manzo Allah, kuma gani ina da yara marayu, waɗannan yaran ina son ci gaba da kula da tarbiyyarsu, ta yaya za a yi a yi min alfarma, ba ni kadai za a aura ba, hajja su gaba daya a aure mu. Kun ji mata mai basira ko ba kamar ke wanda kawai zaki watsar da yayan ba, Allah ya kyauta. Na uku tace sannan kuma gashi ya manzan Allah babu ragowar kuruciya, na tsufa sai za ka yi da tsohuwa. Kun ji abubuwa guda uku da ta kawo. Sai manzan Allah ya ce ai kin zo gidan maganin matsala, dan manzan Allah ba wanda ya taba kawo matsala gaban shi ba tare da an magance mishi shi ba. Na farko manzan Allah ya ce matsalar kishi wannan abu ne da yake zuciyar kowane dan adam, to idan muka yi addu'a Allah na iya yayewa mutum shi, da haka za mu taya ki addu'a. Ile ko ta ce Annabi ya mata addu'a, wallahi daga lokacin ta daina jin irin wannan azababbiyar kishin, da haka har saboda rashin kishin ma aka ce kwanakin girkinta sai da ta ba Aisha, ta ce na ba ta. Ka ku gama tadda za ta yi wannan, ai ba karamin dakakkiya ba ce ko? Ma'ana ranar da za a zagayo gidanta sai ta ce a je ka wajen amaryarka na ba ka. To da wannan Allah ya jinjina mata, Ummu Salama kenan. Kaga an matsa an magance mata wannan matsalar ko? Sannan na biyu manzo Allah ya ce batu game da marayun da kike tunani, ai mu da ma gidanmu su manzon Allah mu ne muke aini wato rikon marayu, shi yasa Allah madaukakin sarki ya aini wato bayyana darajar wanda yake rikon marayu. As-sayyida Khadija, Allah ya kara mata yadda, matar manzon Allah ta fari kenan, tun kafin wato Annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin ta rasu afwan, ita da kanta take cewa Allah ba zai tozarta ka ba saboda kana taimakawa marayu. To balakana yanzu daga baya da aka sakki da mu marayun ki marayun mu ne, da aka nage mata maganin wannan matsalar. Sannan na uku da kika ce ke tsohuwa ce kin tara shekaru, duk tsufanki dai baki girme ni ba, ma'ana ni ma tsohon ne ba shi kenan ba, a shehu wa shaiha ba sai a haɗu a tafi tsoho da tsohuwa ba, ina ba ta an gane shi kenan, sai ta ɗan yi murmushi irin na zawar shin nan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sannan ku tuna shi manzon Allah ma auren shi na fari matar da ya aura ma ta girme shi, to sai wata ta yi mai barazana yanzu da shekaru, ina fata an gane. Da haka manzon Allah ya magance mata matsaloli. Ash-shahid kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna darajar mace ta hakura da an yi wato wannan azababbiyar kishin, ta zauna da abokan zaman ta lafiya, ina fata an gane wannan yana samun mata da daraja, yana samun mata da ɗaukaka. Allah madaukakin sarki ya taimake ni. To sannan kuma abu na gaba daga cikin abin da yake zamowa ƙalubale ga mata a gidajen aure, wallahi wata matar a ɗabi'arta a asalinta a yadda take na hajaranta ko ruƙayyanta ko Zainabunta abuwa kenan ko, wallahi mutum mai kirki sai ba ta da wata matsala. Amma kun san abin da yake gawo mamta matsala a gidan aure, wannan ƙawayen nan da wasu matan ke yi a gidan aure, to su suke lalata musu zaman auren su, haka ne ko ba haka bane? Mafi yawan mata shedanin ƙawayen nan wallahi su zuwa su zo su gurbata mata zaman ta na aure, tana cikin zaman ta lafiya lau ba wani matsala, suna fahimtar juna, kawai sai wata shedaniya ta kunno kai, sai su ce wai ke naji kullun ba ki da magana ne a bakinki sai maganar mijinki mijinki, dan miji ba dan goyo bane, kun ji munafuka. na fatan da ma an gane yau wa kanin ajali ko eh ai kafadin kar Allah ya karbi namiji kanin ajali kici yaye shi to shedani ita ce ajalin ta zo ta ajalin auren ki wallahi jama'a da haka ku kiyaye waɗannan shedanin kawaye waɗanda za su zo su ziga ki kuma abin da zai ba ku mamaki mafiya yawa irin su su sun kasa zaman gidan auren da haka sai su zo yanzu wai ke da kike tare da mijinki lafiya lau wai su kuma za su koya miki ya zaki zauna da ku ba ki gane tana son su jawo ki ne ki zama ƴan kungiyar su ba za su shigar da ke club din su ne shine na mata marasa zaman gidan aure haka kun ga waɗannan fina-finan da kuke kallo da wasu shirye-shirye na shedanci da za a ce wai gidan mata a yau yadda ake sanin sirrin mata wane ne yanzu ga suna akan social media kala-kala ana yi a TikTok ana yi a Facebook ana yi a WhatsApp duk a samu wasu shedanin mata wanda zaman duniyar ma ta yi musu gardama yanzu sai su rasa abin yi sai su ta zuwa suna ta cewa za su rinka ainihin wato hada wato taro ne ko kungiya ne na mata su ta gaya wa mata abubuwan da a zahiri ba zai taba yiwuwa ba sai kuma saboda rashin cikakken hankali da tunani sai ki ta biya waɗannan shawarwarin kafin a ankara sai a fara samun matsaloli a gidan auren ki da fa ba matsalar yanzu da suka ce ki waɗannan abubuwan sai aka fara samun matsalar wai kuma sai suke miki ba mun gaya miki ba gayi nan kin fara gani ai to ai su suka jawo miki matsalar da za ki watsi da ƴan banza to za ki zaman ki lafiya lau jama'a an fahimta ko shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake daga cikin alamur mace da ba ta gari ba shine matar da ba da izinin mijinta ba take ainihin wato shigo da mutane gidan aurenta wannan na daga cikin dalilai da aka ce a yi wa mace horo idan tana yi da haka ki zauna ki mai da mijinki ya zama shine abokin zamanki shine ubanki shine ɗanki ko ba ku san mata kuna iya mazajen ku ƴaƴanku ba wallahi ku mai da su ƴaƴa ta yadda kuka yi da su amma saboda rashin amfani da wannan makami da Allah ya ba ku sai ku yi watsi da wannan damar da haka ku kiyaye waɗannan ƙawayen kuma an fahimta ko ku kiyaye ababen ƙarya da ake nuna muku a fina-finai kuma mutum ma in ba saboda rashin tunani ba an ce mishi wannan fim ne ba ku san abin da ake cewa fim ba ne wato ƙarya ne fa gaba ɗayan shi wasu ƴan iska za su zo su ce wai su ne mazan ƙarya da matan ƙarya kuma sun yi auren ƙarya wai waɗannan maƙaryatan su za su koya miki ke da kike zama aure na gaskiya yadda za ki da mijinki kaga babu tunani a nan sannan kuma ki ta nuna muku abubuwan da ba zai taɓa yiwuwa ba ke kuma sai ki ce to bari ki ɗabbaka a gidanki sai a fara samun matsala da haka ku kiyaye waɗannan fina-finan gaba an gane wannan da kyau ko sannan ku kiyaye waɗannan group ɗin nan na yi wato ƴan mata marasa aikin yi da za su ta zuzzuga ku ki koma ki ta karatun alkur'ani ki zauna a yi ta koya miki sunnan manzon Allah ki ta karatun fiqhunki ki iya ibada ki rayu cikin aminci ki koma ga Allah Allah ya baki aljanna wannan ne ya fi miki wannan ba abin da ya fi miki wannan da haka ku kiyaye jama'a Allah ubangiji ya sa mu dace sannan daga ciki har ila yau shine rashin godiyan Allah rashin ne godiyan Allah mata da dama Allah ya rufa musu asiri a gidajen aurensu amma ba su gode wa Allah akan abin da Allah ya azurbe ba su ba da haka sai su rinka hangen wasu to kun ga wannan hange-hangen nan to yana jawo ma mata matsala a gidajen aure duk abin da mijinki yake da shi wallahi ki samu wadata da shi dan duk yadda kike tunanin kina cikin lalura ko rashi ko matsala to baki samu irin wato rashi da aka yi a gidan manzon Allah ba sallallahu ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda as-siddiqatu bintu siddiq ta bada labari tace kun ga a gidan manzon Allah saboda babu saboda rashi wallahi mukan yin wata daya sabon jinjirin wata ya sake fitowa mu cika she wannan wata biyu a sake wani sabon jinjirin wata mu yi wata uku kwana nawa kenan kwana 90 a gidan manzon Allah ba a gidan Badamasi ba ko kun fahimta a gidan manzon Allah tace wallahi ko hura wuta ba a yi a murhun girkin manzon Allah saboda ko an hura wutan ba abin da za a dora shine danta Urwatu dan Zubair da ta gaya mishi wannan karatun tace tsarki ya tafi ga Allah to mama me kuke ci a gidan a tsawon wannan watanni uku tace wallahi al aswadai ababai guda biyu wanda ba sa bukatan wani abu da ake sirka su da shi shine da ruwa da dabino tace wallahi abinda muke rayuwa akai kenan mu ci dabino mu sha ruwa da haka zamu yi wata uku ba abinda za a girka a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a mun gane wannan kike ko ruwan da dabino sai Urwatu yace mata kai mama ruwa da dabino kun san Urwa dan yaya Aisha ne an fahimta da haka kullun yana tare da Aisha tana koya mishi karatu shine tace mama ruwa da dabino tace ai ko baka sani ba duk ranan da aka ce ba ruwan ba dabinon muna raina kanmu ma'ana ruwa da dabinon ma sai mu ga ashe cikin ni'ima muke kuma jama'a ku ji mata tara annabi ya hada a lokaci guda in aka cire waɗanda suka rasu amma ba wacce ta taba kai kuka gidan iyayenta cewa wallahi zai kashe mu da yunwa babu shi yasa kuka ji Allah ya jinjina musu a cikin alqur'ani Allah yake la yahillu laka nisa min ba'dihinna wala an tankina ha aka ne ko wala an tankina zuwa ga gairar ku Allah yake dai kada ka kuskura ka ce za ka karo wata mata akan waɗannan matan albarka saboda waɗannan sun cancanci su zama matanka duniya da lahira da haka Allah ya sa musu albarka Allah ya baishe su manyan mata da haka kowace mace yau a karkashin su take a gidan aljanna su ne uwayen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ko da manzon Allah ya rasu Allah ya ce haramun ba'idin kada wani ya kuskure ya ce zai je ya mutu ya zawarcin su waɗannan matan sun zama haramun ga kowa in ba ga manzon Allah ba dan sun nuna halacci yau an gano wannan dake ko wani lokaci da dan adamci ya taba diban su suka zo suka haɗe wa manzon Allah kai cewa manzon Allah mu ma dan siyan mana kayan more duniyar nan mana suka caza wa manzon Allah kai annabi aka ce sai da ya fita gidan ma ya kwana 30 bai shigo ba daga baya Allah yake to ku fa ba irin sauran mata bane da haka idan ba za ku yi hakuri da rayuwar da yake yi ba to za a kore ku duka kowace ta tafi gidan su sannan Allah ya canza mishi wasu mata matan kirki mu'minatin salihatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin wa abkara Allah ya ce za a canza ku daga nan suka ce to mun tuba ya Allah a yafe mu ba za mu sake wannan kuskuren ba kuma ba mu sake ba to yanzu abin da nake son tambaye mu tsakani da Allah a rayuwar da muke yi a yau kuna ganin akwai mata aurar da za a yi wata daya wata biyu wata uku kwana 90 ba a samu an girka ko da indomie din nan a gidanta ba ai da wahala ko aha kun gani ko kun gani ko wata ta ce ma ko awa uku ma wata ba za ta yadda ba to kun ga tsakani da Allah dan me yanzu ke ba za ki gode wa Allah a bisa ni'imar da Allah ya miki ba wata matan a gidanta ba a rasa abin da za a dafa amma saboda fitina sai kuma ta ce yanzu ita fa tana son kaza ne ta kaza da kaza abin da ka san zai fi karfin mijinta jama'a an fahimci wannan da kyau ko da haka a rinka yin haƙuri da abin da ake da shi wanda ya yi haƙuri ya sani da cewa Allah ba zai tozarta shi ba an fahimta sannan Allah yana tare da masu haƙuri idan da gaske wannan halin rayuwa ne wallahi Allah zai kawo miki buɗi in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli alƙawarin Allah ne da haka yin haƙuri yana daga cikin abin da yake kawo ma mace ta ci nasara a zaman ta na aini wato aure sannan abu na gaba daga cikin abubuwan da suke zamewa ƙalubale a gidajen aure shine gasa ma'ana idan ku biyu ne a gidan auren ko uku ko hudu to ku ce za ku rinka yin gasa da juna wannan ma yana zamewa mace ƙalubale kuma yana jawo mata matsala ai kamar yadda muka sani Bahaushe ma na cewa yatsun hannu tsayinsu ba ɗaya ba ne ko kowa ya kalli yatsun shi tsayinsu ɗaya ba shi kenan mu din nan yadda muke nan ba za mu taba zama wa iri daya ba an fahimta wata matar Allah ya sa ta iya sana'a hannu tana dinki sai baki ya dinki ba sai kike zaki gasa da ita ki bace tai ta dinki ta Allah ya sa mata albarka in ma kika nuna wato farin cikin ki da dinki kai ma wata rana sai tai miki dinkin sallah ba ana samun irin wannan ba to kun gani ta koya miki ne a ciki ke ma kin iya sana'a hannu irin su kulla oman nan su kulla gishiri da siga ke ma take rinka yin naki ma'ana kowace ta gamme za ta iya yi jama'a an gane wannan da kyau ko sai ta yi wata kuma kira Allah ya rufa mata asiri tana aiki ne a da gwamnati malama ce a makaranta Allah ya sa mata albarka jama'a an fahimta ko kowace liyunfiqu ru'atin min sa'ati kowa na da wa menene inna sa'yakum la shatta kowa da tsarin rayuwar shi to kowa ya hakuri da halin da Allah ya mishi ka rinka fatan akan abin da kake Allah ya sanya maka albarka kakka sa wa wani ido akan abin da yake ciki bala kada ka ce zaka yi gasa da shi dan wata matan kun san su ma mata suna da tsokana irin nasu a gidan aure wata matan da gangan za ta rinka yin wasu abubuwa wai dan ta nuna wa ita waccan bata isa ba so ke ma kai ki ga me zaki yi ke ma kirama zaman auren kenan a gidan manzon Allah ma an yi irin wannan ana zaman lafiya fa kawai sai wata mata ta zo ta yi tsokana ina fata an gane to da an taso za a hayaniya sai annabi ce a ba wani hayaniya ba magana ta yi da baki ba kuma ku yi magana da baki shi kenan sai a zo na lafiya ina fata an gane Aisha ce wata rana kawai sai ta zo ta ce wa manzon Allah ya manzon Allah da Allah yana da tambaya an dauka nake tambaya ne tsakani da Allah shi na tsokana ne me tambayar ki yake affara Hubaira ko sai kace yanzu misali kai ne makiwaci kana da dabbobi da kake ciwo sai ka zo a cikin daji a gona inda zaka yi ciwo sai ka zo ka ga ga wasu ciyayi sababbi bil sun yi lif 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 ba wani wanda ya taba yin kiwo a kansu da ka kalli gefe kuma sai ka ga ciyayin wannan filin wasu awakan an koro su sun ci sun rage sun tafi da Allah ina za ka kora naka dabbobin sai manzo Allah ya haba wannan a sarari yake mana wajen wannan sababbin mana sai ta kyalkyale da dariya take to a fahimta sai ta yi gaba wai ta jefa magana ne ta yi gaba kai kun ga Aisha ta yi biyo a gidan manzo Allah Allah ya kara mata yadda to kun san abin da ya faru wai tana nufin duk matan da annabi ya aura dukkan su zawarawa ne ita ce kadai bujurwa saban da ya biye miji kenan to shi ne wata ta zo tana ta kuka annabi ya ce ah ke me na kuka ke ma ki faɗi naki mana ce to ni me zan faɗa ce ke ma ki je ki ce dukkan su ai iyayensu suka daura musu aure ke kuma Allah ne ya ce aure ki daga saman al'arashi shine ita ma ta goge hawaye sai ta fito tace hey a fito a ji amsa ko da ta bada wannan magana ko wallahi ita ma Aisha sai da tayi la'asa shine tace duk cikin matan ba wacce take gata da ita kamar wannan matan saboda gaskiya ne Allah ne da kanshi yace a auri Zainabu binti Jahshi da aka tayi alfahari da wannan ina fata an gane to kun ga irin waɗannan abubuwa to dama ba a rasawa an fahimta ko to amma idan ya zama abin ya koma siyasiya da ainihin wato shedanci da rashin mutunci to wannan shine haramu irin shi ne wata rana ta gidan manzon Allah fa an yi abubuwa to da suka san Aisha tana miki irin wannan ketir maddan da keke raini to su ma sai su rinka neman ta ina za su rama to akwai wata mata ita kuma ta iya girki kun san Aisha ita kuma yarinya ce ta zo gidan manzon Allah bata saba da aikace-aikacen gidan aure ba to ta nan sai wata matan ita ma sai ta shigo mata sai mata ubatekin da aka sai ta daidaici manzon Allah na wajen amarya Aisha yana jin daɗin hira da ita sai ta yi wa manzon Allah abincin nan ne ɗan karen daɗi irin wanda annabi yake so sai ta ce ku kai mishi ku ce daga gare ni kaga wannan shi ma ya tsokana ne in disguise ko shi kenan ana zaune kuwa manzon Allah ma har akwai wasu yara da suke zaune tare da shi yana ta hira da Aisha kawai sai ga dan ake assalamu alaikum adkhul manzo Allah yake wa alaikum assalamu tullah adkhul shigo sai ga shi an zo da shi cikin kibar kallo yana walkiya kwanan ma kan shi ya ishe ka ga koshi ina fata an gani daga ina ce daga matar ka wacce ce ita ce a kawo Aisha tana gani ai sai ta sa kafa ta wallo da wannan kwana sai ta billahi laji ba za ta sabo ba a biyo ni har cikin daki na ke ma haka kike musu an fahimta to me ya faru ai kawai manzon Allah sai ganin tangare ya wutsul wutsul sama haka yana fadowa sai wargagagagagagai sai fashi manzon Allah ya ce ku tattaro kayan abincin dama kayan abincin irin kamar su cake din nan ne da su cincin kaga shi za a iya dibewa ko annabi sai ya dibe cincin ya aje a gefe guda ya ce yara ku zo ku ci kunji uwa ku ci shi ya kama ta yau ita ma an kama ta sai manzon Allah ya ce ta'amun bi ta'amin wa qas'atun bi qas'a kun ga adalcin manzon Allah kin fasa mata tangaran to asara a kan ki a je a dauko irin tangaran din a cikin kayan setin ɗakin a maila mata a ce an gode Allah sakar alheri ke kuma ki kwashi fasa su yawa Aisha da take haka sai ta ga to ashe ni zan yi asara to bata kara irin wannan kishin ba shi ne sai rinka yi da baki da iya magana ko kun fahimta to kun ga wannan shine irin abin da ake so a rinka nunawa na alaka amma kada kode yaushe a tsiya ana watsu garwa sun wuta kofar daki ana zuwa ana balla a kwado duk wannan ba daidai bane ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya sa mu dace dan uwa masu albarka daga karshe karshe idan muka ce zamu ci gaba abubuwan na da yawa ba karewa za su yi ba amma muna fatan insha Allah dai sakon ya isa ai ko kuma muna fatan za a yi aiki da abin da aka yi to wata tambaya da nace wata ta yi kwanaki to lokacin ba da amsa ya yi ko an riga an ba da amsa a wuce kawai wata bayan Allah ta ce tana da kuɗi da mijiyarta a hannunta kuma kuɗin sun taru da yawa ta yi haƙuri da shi saboda bai da hali bai biya ta ba to ana cikin wannan rayuwa kuma ana maleji ne da rayuwa kwatsam sai ta ji labari zai ƙara aure da kun ga irin maganar da muke yi ko shi ne ƙalubalen kenan to yanzu in tambaye ku kuma ta amsa me ya kamata ka yi ku ji tsoron Allah haka za mu yi da ku duk wasan da aka yi ba ku ji ba kenan to an saurara ba da kuma tsara a ba da wani kawai tsautsayi ne kawai an gane tsautsayi ne kawai da biyo kai a huya Allah to a saurara a saurara to a kashin gaskiya kai ne gida kai ma bai kamata kai haka ba ya za a karanci kudinta kuma baka ji haka ba kuma kawai ka zo ka zo mata da labarin aure to ke kuma tunda ya zo da shi ki yi hakuri ba komai a'a ai an bugi da ki an bugi ta ki ko ba ku bari na ƙara ta ba ku bari in sauka ina fata an gane sai ki yi hakuri shine maganar da kuka ji muke ta yi wannan hakurin wallahi shine gishirin zaman duniya kun ga duniyan nan ma gaba daya wallahi ba daɗi gare shi ba to idan mutum ba yana da haƙuri ba ba ma zai zauna a duniyan ba ma kwata-kwata saboda kai a karan kanka wani lokacin zaka wayi gari kawai ka ji kana jin haushin kanka ne da kanka to ya zaka yi wuka zaka sa wa kanka kace kanka dole haƙuri za a yi to balantana wani da ba kai ba duk sanda aka zauna zaman tare to zaman zo mu zauna ne zo mu safa duk mun san wannan amma in ya zo a aikace sai mu manta daga cikin sabanin ai wannan ma ɗaya ne daga ciki idan kika ji ƙalubalen da wata take fuskanta za ki ce wannan nata wasa ne haka ne ko ba haka bane ki ji daɗin wato shi ya ma ainihin wato amince aure zai yi wani bari kuji wallahi da wannan kudin da ya ranta na ɗaya dai ba auren zai yi ba sannan na biyu zai je ya dauko wata mara mutunci wata fasika ya zo da ita har cikin ɗakinki a kan gadonki kuma ya fasikanci da ita kuma ba ki sai ki tanka ba ki magana ki sha mamaki akwai su ko babu su guda nawa nawa ake gani a duniyar nan guda nawa nawa amma ana fahimta ko so sai ki yawa ku ta yin addu'a Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya wazura mu albarka wallahi in kika yi wannan addu'a ko kin ji shi an fahimta to amma duk da haka to ba laifi bane sai kuma ki an yi wato nuna rashin jin dadin ki ko kuma ki nuna sai ma ki abiya ki kudin ki ki daidan yi kishi ne dan sama sama amma kai ya yawa an fahimta ko babu laifi amma ki gane cewa na daya auren da yake son yayi ko auren da yake zai yi ba haramun bane kuma ki fatan ki zama sanadin da wato wannan rayuwar aure da kike yi zai zama sanadin da ƴaƴanki Allah zai kwararo musu albarka ina fata an gane to duk sanda aka ce ƴaƴa sun fahimci mahaifiyarsu tana da juriya tana da hakuri da duk abin da aka yi mata da ba daidai ba wallahi waɗannan ƴaƴan sun fi jin kai ga waɗannan uwaye fiye da su taso su ga kullun keke nan fitina keke nan rigima keke nan yaki to sai su fahimce ki a matsayin wata mara kirki da haka su ma ba za su je tausayin ki ba jama'a an gane wannan da kyau ko to abin da muke cewa a nan tunda yanzu ba miji ne a gaban mu ba balantana mu kwankwashi kan shi mu gaya mishi nashi sakon ke yanzu za mu baiwa hakuri ina fata an gane cikin ruwan sanyi da lalama ki nemi ya dawo miki da kudinki kuma Allah ya bashi iko ya maida miki da kudinki ina fata an fahimta amma wannan kai ya sa ki tada kayar baya kai ya sa ki ce wallahi sai dai ki rasa aurenki a duk ba wannan dalili ya auren shi Allah ya bashi sa'a ina fata an gane kuma Allah ya bashi ikon yi adalci tsakaninku iyakanta kenan jama'a an fahimta ko so wannan shine abin da yake abin da kuma ya kamata a yi kenan Allah ya sa mu dace to yanzu ina jin kafin ɗan kwamiti suna da jawabai da za su zo su yi insha Allah ba mu sani ba akwai masu tambaya ɗaya biyu cikin minti uku da ya rage mana sai mu amsa idan babu to sai mu gayyato ɗan kwamiti su shigo kina da tambaya ne an gane sai mu gayyato ɗan kwamiti su shigo su zo su yi jawabinsu insha Allah sai mu yi wa juna addu'a wa alaikum assalam wa rahmatullah da Allah a saurara mu ji na'am ina matsayin na'am tana zaune da mijinta ya kawo rasuwa ok lalura na'am ban ji ba ba na'am ma'ana matar tana gaya mishi magana akan lalura na'am na'am to kamar yadda kika ambata lalura ba wanda ya fi ƙarfin Allah ya ɗora mishi lalura haka ne ko? Da haka Allah na iya ɗora wa kowa lalura idan mace suna zaman aure da mijinta sai Allah ya ɗora mata ya ɗora wa mijin lalura an fahimta ko? Malam bismillah kafin a gama amsa malam ya bismillah an gane? Ka ɗauka cewa wannan mada daga cikin wato ƙalubalen da Allah ya ɗora mata kada ta rinka ci mishi mutunci ko gaya mishi maganganu da wannan lalura an fahimta? Sannan idan akwai shawara ne babu laifi ta bashi shawara in yana son yayi wani abu wanda lalurar shi ba zai bar shi sai yayi ba to sai ta tuna mishi kai da kake da lalura kaza ba za ka yi hakuri mai maneji kaza 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 ba an gane ko to irin wannan ya kamata amma ba wai ka rinka gaya mishi a matsayin tana gwaba mishi magana ba ko tana ci mishi mutunci ko wani abu makamancin haka abinda ba a so shine ki abinda Allah ya hana to Allah ya hana mace ta raina mijinta an gane ko Allah ya hana mace ta rinka saba wa mijinta Allah ya hana mace ta rinka gaya wa mijinta maganganu tana zuba mushi da magana duk wannan shine ba kyau da haka sai tayi kokari ta kiyaye Allah ya sa mu dace na'am
wa alaikum assalam wa rahmatullah
na'am
inna lillahi wa inna ilaihi to jama'a kun ji jama'a mun yi addu'a tun farko Allahu akbar tun farko mun yi waɗannan addu'o'i tana ƙara ila ji ko bata zo da wuri ba take cewa ai ma wata baiwa Allah addu'a wadda tare da ita muka fara waɗannan muhadarori Allah kuma ya azurta ta da samun juna biyu amma Allah ya yi mata rasuwa tare da cikin muna addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya bata darajar wato da yake baiwa mata da suka rasu sanadin ciki ko haihuwa manzo Allah ya ce duk matar da ta rasu ku saurari wannan albishir ne gare ta kuma ya zama natsuwa ga miji da sauran iyalanta manzo Allah ya ce duk matar da ta rasu sanadin ciki da take da shi to wannan ta samu darajar mutuwar shahada ba tambayan kabari ba hisabi a lahira kai tsaye aljanna za a saka ta to Allah ya sa ta samu wannan darajar kuma Allah ya sa ta samu darajar da waɗanda suke a mutuwa cikin watan azumi na gafarar zunubi da samun yanci daga wuta da Allah ya sa ta samu Allah ya ji kan mamma ta mu baki daya na'am 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 gaskiya ne to mai tambaya tana cewa sabani da ake samu tsakanin ma'aurata wanda ba a rasawa aka ce tsakanin harshe ma da haƙori ana samun sabani ku duba babu waɗanda suke zaman tare da zaman amana irin harshe da haƙori kullum suna tare amma wata rana gabau sai ka ga haƙori ya gasa harshe har jini ya zuba wannan yana sa su rabu kin taba cewa a cire miki haƙorin duka ba za su zauna ba haka dai za su haƙura an fahimta ko su kuma rarrashi juna har ya warke kuma su ci gaba da mu'amala to haka zaman aure to shine take ana samun sabani to amma shi mijin bai san ya kamata ba ta hanyar da sai ya rinka faɗin munanan kalamai na batanci wa matan wanda ba daidai bane Allah ya girmama dan adam walaqad karramna bani adama to ko da ba matarka ba daidai bane ka ga dan adam ka gaya mai kalma mummuna Allah ya ce wa qulu lin nasi husna duk sanda zaka gaya wa mutum magana ka gaya mishi magana mai kyau da haka ba daidai bane a matsayin ka namiji kana cewa matarka shaygiya yar banza asarar haihuwa kun san duk wanda ana samu wasu marasa hankalin mazan yana faɗin wurin Allah ya kyauta Allah ya gyara mana mazajenmu Allah ya raba mu daga irin masu wannan hali cikin mazaje ko ya ce mata wawa ko ya ce mata mara kirki to kun ga irin waɗannan maganganun abinda yake faruwa shine shedan nanan yana ta zuga ita matan wata rana sai ya ce mata ke da Allah wawu yake ke ma kirama idan matan tana cewa wallahi a daina ce mun ba haka ba zan maida zance kaga ai ta ma riga ta maida ko eh wata kuma sai ta ce a ba dai ni ba sai dai mai da tumbula kaga duk wannan ba daidai bane da tawa a ku tsawara rai ku yi hakuri ai muna faɗan abubuwa ne ta yadda mutum zai gane yayi kamata yayi mu'amala so ke yanzu ko da zaki daure ki jure ki danne zuciyanki sai ki rinka neman hanyar da shi kuma za a yi mishi nasiha wala Allah sai bayan ya dawo cikin hayyaci shi sai ki nuna mishi kaga irin waɗannan kalaman bai dace ba ƴaƴa suna ji koyo suke yi ko ka sani ko baka sani ba sannan kuma a musulunci haramun ne faɗi irin waɗannan kalaman to wani namijin da kin mai irin wannan wa'azi ko zai dawo cikin hayyacin shi idan kuma ba zai saurare ki ba sai ki samu wasu magabatan ku ko wani malami da kika san yana sauraron shi sai ki ce mana aiwa wani nasiha irin abubuwan da yake bai kamata ba to da an mishi sai ya ji kunya zai daina insha Allah a kullum so ake keki tunanin me zai zama maganin matsala ba me zai ƙara rura wutan matsala ba
kin ga in kika dauki wadancan matakan zai magance in Allah ya da amma in kika rama maganin matsala zai ko ƙara rura shi ne to ba a san matsala ya ƙara yawa ina fata an gane Allah ya sa mu dace to daga ƙarshe kuma masu albarka ga wakilin ɗan kwamishi za mu saurare shi sannan sai mu ainihin wato kawo ƙarshen zaman insha Allah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi na'am
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah muna bika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu zuwa wannan rana da malam zai rufe mana tafsiri na iyaye mata a yau 25 ga watan Ramadan Allahu akbar ba abinda ayi za mu cewa Allah sai godiya kaman jiya ne aka fara wannan tafsir amma kuma gashi a yau ana nan za a rufe wannan tafsir wata Ramadana wata jami'a ce ainihin babba wacce a duk jami'o'i da muka sani ainihin a duniya babu wata jami'a da ta kai wata Ramadana ku dubi yadda malamai suka zage suka bar duk ayyuka ainihin da suke yi wajen karantar da mu ainihin a wannan wata na Ramadana tarbiyya da duk wa'insu abubuwa wanda ya shafi ainihin ibada yadda suke ta karantar da mu gaba daya sannan kuma al'umma ainihin iyaye mata su kuma suna bari duk abubuwan ajin da suke yi don samun ainihin ansa ainihin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babban godiya da zan yi wa ainihin shi malam ta musamman yanayin jajirce wanda yake yi da shi da ainihin alarammomi da suke taimaka mashi wallahi godiya da wucin da ainihin ba ta da ainihin ba ta da iyaka sai dai mu ce Allah ainihin ya gafarta ma ainihin mahaifi Allah sa ainihin ya rabu ainihin da mahaifiya lafiya Allah ya shirya mashi ainihin zuriyar sauran matasa ainihin alaran mominmu Allah ya saka mashi da alkai dan muhadarori da tafsirin nan gaba daya Allah ya saka maka da alkhairi to babban abin da nake so ainihin in jawo hankali game da yanzu lokacin da Ramadana ta shigo duk wa'insu al'amura ainihin na sabon Allah ainihin mafi yawa ainihin musulmai an bar su an jawo an zama mumine an zama masu imani na gaske ana halarta ainihin sallolin tarawih ana zuwa ainihin muhadarori da tafsirai gaba daya ana ta zuwa a wannan watan ake ta yawaita neman gafara a wannan watan ne ake ta yawaita ainihin tsayuwar dare ana ta salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to gashi ga Ramadana dan tana mana babbana dan Allah a wa'innan kwanakin da suka rage mana idan ma mutum ya makara a wa'incan ainihin kwanaki guda 15 sai 25 da suka wuce to wa'innan 5 da suka rage ko kuma 4 da suka rage har yanzu fa baka makara ba ba mu makara ba mu tashi ainihin mu tsaya mu ga menene za mu iya yi kafin ainihin Ramadana ainihin ta shigo don wallahi babu wanda yake da tabbaci ainihin a yayin da Ramadana take ta mana ainihin tana ta mana wezi hannu tana mana bye bye ba wanda yake da tabbaci shin zai iya ganin Ramadana ainihin na shekara mai zuwa ko ko Ramadana za ta taho ta same mu ko ni mai magana ko daga cikin masu sauraro ainihin ana ta kaji kasa ka taba yi ma ainihin kanka wannan tambaya ko kin taba yi ma kanki ainihin wannan tambaya saboda ka kowa ya dauka wannan Ramadana shine a matsayin kawai shine na karshe a rayuwar shi duk abin da mutum za a ce wannan ita ce dama ta karshe ai mutum zai tsaya ya je ya dage a inda yi aiki yadda ya kamata to yanzu babban al'amari a inda da yake ciki daga cikin alamomi da suke nuna bayan watan Ramadana ta shuɗe al'abun da ke nuna Allah ya karɓi ibadunmu ibadojin da muka gabatar kamar yadda su malamai suka shaida mana shine a ga kada gudanar da kyawawan ayyuka a bayan Ramadana kamar abin da ya shafi ficca shawwal na fitili na abin da hatta karatun Qur'anin nan da ake yi kar ka bar shi a ci gaba ana ta yi dabi'u da aka ɗauko kyawawa daga watan Ramadana to a ci gaba da aiwatar da shi shaman ya kuma dattawa su alajani shukur da su mana ya haya da suka bada ne wato karfin su anin da kuma na aljihu komai don tabbatar da cewa wannan al'amari na wa'annan muhadarori da tafsirin da ainihin sun tafi yadda ainihin ake so. Bayan haka ina kara godiya ga shi Allah rahma kuma mai daukar ainihin a hoto a hafiz ya malam Ibrahim, Allah ya saka da alkhairi.